Yeah, beaucoup de choses.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Talata 24 ga watan Satumba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji yadda babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ke ci gaba da gudana a birnin New York da ke nan Amurka, inda mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shatima ke gabatar da jawabi. A yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan tasirin babban taron karo na 79 ga ƙasashen Afirka. Duba da cewa a duk shekara shugabannin ƙasashen duniya na taruwa su tattauna batutuwa da yawa. Lambar da za a kira a bayyana ra'ayi ita ce 1-202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Sannan za mu kawo muku shirin Allah ɗaya gari bamban, wanda a yau ya tattauna a kan hidimar binne mamata a ƙasashen Turai. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Najeriya ta bi sawun shugabannin Afirka da dama da suke kira da a taron Majalisar Ɗinkin Duniya na 79 a birnin New York a yi wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya gyaran fuska. Afirka ta daɗe tana kira da a bata wakilci na dindindin a maɗaukakin kwamitin sulhun na duniya. Yayin jawabinsa a taron tattaunawa a gefen taron ƙolin, ministan tsaron Najeriya ya ce yi wa kwamitin kwaskwalima zai inganta ba kowa dama da kuma zarfafa zaman lafiya da tsaro a duniya. A jiya Litinin ne ministan tsaron Najeriya Muhammad Badaru ya yi wannan kira da a sake shirya kwamitin sulhun, yana mai cewa zai inganta gaskiya da haɗa hannu.
We have been in 41 different United Nations missions to provide security.
Yake mun kasance a cikin ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya daban-daban 41 domin samar da tsaro a faɗin duniya. Akan haka da kuma makokari da Afirka take yi, mu kuma muna kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta yi wa kwamitin sulhun gyaran fuska don Afirka ta samu wakilci na dindindin. Yace lokaci yayi, mun cancanci a mana adalci. Hukumomin kasar Sweden sun faɗa yau Talata cewa Iran ta yi wa ƙasar kutse ta hanyar aika saƙon waya wadda ta yi a bara, kana ta tura dubban saƙonni tana kira ga 'yan Sweden da su ɗau fansa a kan waɗanda suka ƙona Alƙur'ani mai girma. A shekarar 2023, wasu ɗaiɗaikun mutane a lokuta da dama sun fito ƙarara suka ƙona littafin musulunci mai tsarki a bainar jama'a. Lamarin da ya haifar da tada jijiyoyin wuya a ƙasashen musulmi da kuma ya haifar da fargaban fuskantar hare-hare 'yan jihadi. Ma'aikatar 'yan sandan Sweden ta tabbatar cewa wata ƙungiyar masu ƙuse ita ce ta aikata hakan a madadin askarawan juya hali ta ƙasar Iran domin sa wa jama'a ra'ayin ɗaukar fansa, a cewar ma'aikatar leƙen asirin Sweden a wata sanarwa. Manufar wannan kutse ita ce shafa wa ƙasar Sweden kashin kaza ta yadda duniya za ta kalle ta a matsayin mai ƙyamar musulmi, kana ta kawo kuma rarraba tsakanin al'ummar ƙasar, a cewar sanarwar. Jami'an kiwon lafiya a ƙasar Lebanon sun faɗa yau Talata cewa hare-haren da Isra'ila ta kai cikin kwanaki biyu ya kashe aƙalla mutane 558. Isra'ila ta kaddamar da wasu jerin hare-hare yau Talata a kudancin Lebanon, harin da ta ce ya auna 'yan Hezbollah da ma waɗanda suke da hannu a cikin wato kai hare-hare na roka da aka yi a arewacin Isra'ila. Hezbollah ta ce harin roka da ta kai a yau Talata ya auna wasu tungayen sojan Isra'ila. Kakakin hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya Ya faɗa wa manema labarai a yau Talata cewa dubun-dubatan mutane a Lebanon sun tsere daga gidajensu, kana ana sa ran wannan adadin zai ƙaru. Kakakin Matthew Saltmarsh ya ce wannan lamari yana da matukar buni da kuma fargaba. Shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya kira ga duk wani mai faɗa aji a yankin da ya yi mai iyawa domin tabbatar da an mutunta dokokin ƙasa da ƙasa na yaƙi, in ji mai magana da yawun Turk ɗin Ravina Shamdasani tana faɗa wa manema labarai. A ƙarshe, gwamnatin Misra ta tabbatar da aika da kayan yaƙi ga ƙasar Somalia yayin da ake fama da tankiya a yankin akan wata yarjejeniya mai tsarkakiya da Habasha ta kulla da Jamhuriyar Somaliland mai ikirarin cin gashin kai. Habasha ta amince da halaccin Somaliland saboda dawo mata da yankin teku mai nisan kilomita 20 a cewar wato jami'ai na Somaliland. Somalia tana kallon wannan yarjejeniya a matsayin cin mutunci ne gare ta. Somalia ta buƙaci Habasha ta soke wannan yarjejeniyar da ta kulla da Somaliland, kana ta ƙara mutunta diyaucin ƙasar Somalia. Misra da take da wata takaddama ta daban da Habasha akan raba ruwan kogin Nilu, tana ba da cikakken goyon baya ga Somalia. Shugabannin ƙasashen biyu dai sun sanya hannu akan wata yarjejeniyar tsaro a watan Agusta daga bisani. Misra ta aika mata da kayan yaƙi da jiragen soja guda biyu, samfurin C-130 suka kai mata a cewar jami'an Somalia.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake ci gaba da yin taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York, a yau Talata ne mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima ke gabatar da jawabi a babban taron. Gabanin hakan na tuntuɓi abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba da ke birnin New York ɗin yanzu haka don jan halin da ake ciki.
To, Maryam, kamar yadda kika sani dai, shi birnin New York ko ba a komai a cinkushe yake saboda yanayin shi. Ganin cewa wato birni da yake bakin teku kuma da nan ne headquarter ma Amurka, so da haka kusan kullun zaki ga birnin na ganin baki daga sassa daban-daban na duniya, balle ma a wannan karan da ake taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Kamar yadda kika sani, ranar Litini 23 ga watan Satumba na wannan shekarar aka fara taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin da shekara-shekara, karo na 79 a headquarter Majalisar Ɗinkin Duniya da ke nan birnin New York, mai taken ƙarfafa haɗin kan duniya don inganta rayuwar al'umma.
To, bayan mataimakin shugaban Najeriya, suwa da waye kuma ke halartar taron?
Daga Afirka akwai mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Kashim Shettima da wasu gwamnonin jihohin Najeriya da suka hada da Zamfara, Kebbi, Plateau da Nasarawa, tare da wasu manyan shugabannin Afirka. An yi hasashen cewa wannan taro zai ba da dama don tattaunawa kan kalubalen da duniya ke fuskanta a yau, kama daga yakin Isra'ila da Falasɗinawa zuwa Rasha da Ukraine da sauran yaƙe-yaƙe a Sudan, Libya da dai sauransu. Za a yi nazarin inda aka kwana game da maganar yaƙi da ɗumamar yanayi, buƙatar rage talauci tsakanin masu rauni da inganta daidaito da dai sauransu. Kamar yadda kika sani, yau mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima ke jawabi inda ake ganin zai taɓo buƙatar taimaka ma ƙasashe irin Najeriya su inganta tsaro, tattalin arziki, siyasa da zamantakewarsu.
Waɗanne abubuwa ne kake gani mataimakin shugaban Najeriya zai mai da hankali a kansa a wurin taron?
Yauwa, kamar yadda in faɗa, wato ba su wuce batun tsaro, tattalin arziki, zamantakewa, da dai sauran abubuwan da suka shafi Najeriya da sauran ƙasashen Afirka ba. Baya ga nan kuma banda ma wannan jawabi da zai wato babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin, zai kuma gana da Bill Gates, wannan attajirin, da wannan Okonjo Iweala da dai sauransu. Akwai harkoki da zai a nan birnin New York.
To ka ambaci cewa wasu gwamnonin Najeriya sun zo wannan taro kuma suna halarta wasu taruka a gefen taron Majalisar Dinkin Duniya da ake yi. Ko kana da masaniya akan batutuwan da suke tattaunawa akai?
Wato batutuwan da suke tattaunawa akai sun hada da tsaro, tattalin arziki da kuma inganta wato batun yanayi da siyasa.
Wane tasiri kake gani halartar wannan taron zai yi ga Najeriya da ma sauran kasashen Afirka?
Gaskiya ana ganin zai matukar tasiri saboda yadda ake daukar Najeriya a matsayin kusan ita ce Amurka Afirka. Kuma shi mataimakin shugaban kasa yana wakiltar shugaba Tinubu ne, ba ya zo bane matsayin shi na mataimakin shugaban kasa, ya zo ne zai magana a madadin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, wanda kuma ake ga matsayinsa a ECOWAS da kuma matsayinsa a Afirka baki daya, kuma matsayin Najeriya ma ta bangaren tattalin arziki da zamantakewa yadda aka dau Najeriya. Saboda haka duk abin da Najeriya ta faɗa ana ganin zai matukar tasiri a shi wannan taro na babban zauren Majalisar Dinkin Duniya.
Madalla a gaida Ibrahim Ka Almasi Garba. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wane gari wane gari wane garin da ake kurba manya da zalla,
wane gari
bai kai gabas da nisa ba,
wane gari
bai canja da asuna ba,
wane gari
bai kai arewa hali ba,
wane garin da ake kurba
manya. To masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban. Kamar yadda watakila aka sani a akasarin kasashen Turai ana fama da karancin filin makabartu. Saboda haka a wasu yankunan ana amfani da tsofin kaburbura ta yadda ake ƙara nutsar da tsohuwar gawa cikin ƙasa a kuma sanya sabuwa a kai kuma a ƙona gawar.
In mutumin da ke da ƙaramin ƙarfi in aka yi masa rasuwa a Jamus to gaskiya tashin hankali ne.
Kuma in aka zo aka nemi wannan mutum sati ɗaya, sati biyu, sati uku ba a ga wanda ya zo ba ya ce na san wane, to fa wannan gawa fa binne ta za su sa gawa a ce kamar an ƙona ta.
Baya ga haka ana buƙatar cike wasu sharuɗa da kuma biyan wasu kuɗaɗe kafin a samu izinin binne gawa. Wannan tsari dai ya sha bamban da na ƙasashen mu na Afirka, inda filayen binne gawa ke kasancewa da sauƙi sosai. To sai a biyo mu don jin cikakken wannan shirin tare da ni Ramatu Garba Baba.
Cikin sarautinsu kwa ba su duba kankanta, a wani gari nema ya kan zama sata, suna a dagona kuma ba su kyauta noma.
Sunana Dr. Idris Ahmed, ni mazauni ne a nan Birtaniya da kuma tarayyan Jamus.
Madalla, baƙonmu na yau kenan.
Wani gari ne ba su fit da kai da zakawa.
To Dr. Ahmed Idris ya soma da yi wa muryar Amurka bayani kan irin ƙalubalen da ya ce ya fuskanta a lokacin da ya rasa ɗansa a Jamus.
Hukumomin asibiti ba sa yadda su sakan ma iyalin mamaci in ba da wannan gawan za a sami lasin na musamman a tafi da ita waje ba. Wato sai dai iyalin mamaci su je su dauko kamfani undertaker, wannan kamfani su aikin su kintsagawa su sagawa a cikin wannan casket, wannan akwati da ake kerawa domin sa mamata. Su waɗannan kamfanonin undertakers din ba sauki ne da su ba, wannan wani kalubale ne na karan kansa. domin mutumin da ke da karamin karfi in aka yi masa rasuwa a Jamus to gaskiya tashin hankali ne. Alal misali kin ga dai Muhammad jariri ne yayi sa'a hudu kawai a duniya Allah ya dauki ransa, amma kamfanin Undertaker da muka kira suka karbo shi daga asibiti suka wanke shi suka kawo mana shi a makabarta muka yi jana'iza muka binne shi. Wannan kamfanin mun biya su euro 1,000. Bincike da nayi ya nuna cewa in dai babban mutum ne to kudin ya kan kai irin 3,000-4,000 har ma zuwa 5,000.
To doctor, kamar ka ce akwai kuma wasu sharuɗa da ake gindayawa wato koda bayan jana'iza musamman game da filin da aka binne gawa.
Kamar yadda dai ka sani a gida zaki je ki dau hayan shago ko ki dau hayan abun nan gida ko ki dau hayan gona, to haka wannan ploti na makabarta haya ne zaki dauka kowace shekara zaki dinga biyan kudin haya. Sa'annan bayan wani wa'adi na kaman shekara 5 ko kuma 10 to shikenan dai wannan kwangila na hayan ya kare. So hukuma makabarta za su rubuto miki wasika su ce to shikenan su za su karbe filin su.
To ga Tahiru mai nika ɗaya daga cikin 'yan Afirka mazauna Jamus ya bayyana cewa babu abin tashin hankali kamar mutuwar dan Afirka Turai.
Babban abin da yake damun mutane gaskiya ko yake daga musu hankali idan aka ce wani ya mutu shine yayin da ba shi da wani gata daga bangaren wanda za su an shiga washi ko wanda za su tsaya su ga sun yi wannan cike-cike na registration an an shi takardu kuma an shiga war bayan ya mutu. To idan wannan ya kasance wani lokacin ta kan kai ga har a kona mutum, wato babu wanda ya zo ya claim, babu wanda zai register, an aka dauki wani adadi wa'adi gawa ta fara lalacewa sai yadda aka yi da ita. So a matsayin ka na musulmi ba za ka so ka ga gawa dan uwanka ta fada irin wannan halin ba. Wannan kuma abu ne wanda yake yana faruwa ga wasu, to wannan shine babban abin tashin hankali da aka ji mutum ya mutu anan ko kuma yayin da aka ce akwai bukatar wasu tsare-tsare wanda za su iya jibantar lamarin su ba za su iya cika wannan tsare-tsaren ba, sai aka lika mar gawa za ta sarwanta kuma gida ko kuma yan shi dake gida za su ji dama za a iya kawo musu gawar su yi jana'izar da ya kamata a yi, wanda kuma shi ma hakan ba abu ne mai sauki ba matakar gaskiya.
Sai dai a halin yanzu wata kungiya mai suna African Umma Reason Germans ta ci gaba da jan hankalin 'yan Afirka kan mahimmancin yin tanadi tun suna raye.
Kowane memba in mutum yana so ya shiga zai iya siyan form registration duk shekara ko wani adadin kuɗi da za ka dinga biya wanda zai sa ka kasance cikin wannan kungiyar. Lokacin da Allah ya yi wa'adin ka ya kare, to wannan kungiyar ta ce za ta dauki nauyin shige da fice wajen ganin cewa an so gawar ka kuma an yi maka jana'izar da ya kamata a maka matsayin ka na musulmi.
Alhaji Ahmad Tijjani Garba, ɗaya daga cikin jagororin kungiyar, ya yi ƙarin bayani.
A cikin mu mazauna nan a Germany wani har ya rasu, a gaskiya akwai tashin hankali. Tashin hankali wanda baya misaltuwa. Alal misali akwai kashi 3 na tane wa'inda idan suka mutu ko suka rasu a nan a gaskiya akwai wahala. Na farko idan wanda ya rasu har in yana da takarda to wannan da dan sauki-sauki. Sannan kuma akwai wanda zai yi insurance kafin ya rasu wanda za ka rinka biya a shekara-shekara, to wannan insurance din zai cover ɗinka aka ɗauki gawarka har a kai ka ƙasarku. Sai kuma wanda shi ya zo yana tufa fitika ba shi da takarda, to kuma shi wannan gaskiya shi ne akwai wahala, gwamnati ba su san da zaman shi ba. To shi ne nan muke samun wahala kafin mu je mu nemo tallafi ga jama'a mu zo mu si inda za a binne shi. In aka sai wannan ƙasar wani za a bari ya yi shekara 5, daga wannan shekara 5 idan akwai wani dan uwansa zai je sake rubuta takarda sannan a bar mutumin ya sake wata shekara 5 din in kuma bai zo in ba kowa ana kwakwalo kamar a sake fito da shi kasusuwan su je su zuba a wani waje. Allahu ya alamu wa'ansu sun ce ana konewa ne. To
annashi bangaren Farfesa Mansur Isa Yalwa na Jami'ar Bayero da ke kanan Najeriya a yayin wata ziyara da ya kawo nan Jamus ya yi tsokaci kan abin da addinin Islama ya ce kan wannan tsarin.
Abin da ake so a shari'a shine a gaggauta kai mutum karshewarsa daga rasu, wannan shine tsarin addinin Musulunci. Amma kuma addinin Musulunci yana da akari da canje-canje na yanayi da kuma lalura da halin da ake ciki. Yanzu ko da a kasashen Laraba ko a Saudi Arabia mutum ya mutu, abu zai yi ya mutu a ranar kuma abin ne shi a ranar ba, saboda su suna da tsare-tsaren su na ka'idoji, dole sai an yi autopsy an tabbatar me sanadiyar mutuwar, an samu kuma ɗan uwansa sun zo sun sa hannu an yi. So dama gaskiya su ma suna da irin wayannan protocols din na bayan mutum ya mutu. Haka idan irin waɗannan ne ina ganin kaman babu laifi don an bi su ina so da gaba a gaba birni shi, sai dai abin zai wuce ka'ida inda zai daɗe sosai shi ke.
Dan Allah dan Annabi duk inda ƴan uwa suke wanda suka shigo a gari wanda ba nasu ba nan kasashen Turai, ya kamata su nemi ƴan uwansu.
Madalla. To ma sauraron mu, da haka ne kuma za mu sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus.
Madalla a gaida Ramatu Garba Baba. To yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin wayar mu, mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan tasirin babban taron Majalisar Dinkin Duniya karo na 79 ga kasashen Afirka. Duba da cewa a duk shekara shugabannin kasashen duniya na taruwa su tattauna batutuwa da yawa. Mun samu kira na farko daga Kwara. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Kwara? Assalamu alaikum malami daga Kwara, ko muna tare? To ina ga layin malami daga Kwara ya goce, yanzu bari mu je Kebbi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kebbi?
Wallahi ya goce. Aje ake na magana da Asaba mai fata ya wuri.
To mallan dan Asaba, muna jin ka.
To ni ra'ayina wannan taro da ake na Majalisar Dinkin Duniya, babu wani alfanu da kasashen na Afirka za su samu, domin idan kika dubi waɗannan kasashe na Turawa sun maida kasashen Afirka bayi, illa a shigo Afirka a tata arzikin da Allah ya hore musu a yi gaba. Zan baki misali, an kafa kotu ta duniya, akwai kotun duniya da ke Hague. Har yau ba mu ga wani shugaba na ƙasar Turawa da aka kai wannan kotu aka mishi hukunci ba.
To mun gode mallan dan Asaba mai fata daga Kebbi. Yanzu kuma zamu je Kaduna.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, daga da wa muke magana?
Sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna.
To muna jin ka mallan Ibrahim.
To wannan taro na Majalisar Dinkin Duniya ina ganin ba wani alfanu da yake bayarwa ga Afirka, tunda da a ce da alfanu ai a taron an san matsalolin Afirka, musamman mu Najeriya, ga matsalan tsaro, ga matsalan tsadar rayuwa, wanda shekara da shekaru ana wannan taro, har yanzu ba mu ga gudunmuwan da wannan majalisa ta bayar wajen ganin cewa an samu tsaro a Najeriya ba. Yanzu ga matsalan yunwa, ga matsalan tsadar rayuwa, ya kamata a ce mu ga wani gudunmuwa ko wani tallafi ko wani jan kunni da za su yi mashi wa gabanni don su yi adalci na ƙasa da su su ji daɗi. A'a, kawai su dai burin su ya za a zuba jari, ta ya za su haɓaka tattalin arzikinsu, ba magana inganta rayuwar talaka ya dame su ba.
To mun gode mallam Ibrahim Alaramma, yanzu kuma za mu je Nasarawa.
Alhamdulillah, Bashir Bela ne daga nan lafiyan Bari-Bari.
To muna jin ka mallam Bashir.
wannan taro da ake magana ni na dauke shi taron kan shayi ne, saboda an ji ma ana taron da haifan ma da al'umma Afrika wani tsami ido ba, saboda shi shugabannin mu na Afrika ba abin da suka sani sai dai zalunci, ba ta san talaka ga rashin tsaro da halin da talaka ke ciki. Domin mun dauke wannan taron taron shi shayi ne, an ce da kare ana jiki a gidan kwanciyar magana kasa. Wanda muna gani a kasa to za mu ce taron ne a gona alfanu da muke gani, amma mun ji a gaskiya.
To mun gode Malam Bashir Tela, yanzu kuma za mu sake komawa Kwara.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi, mai magana Bello Garba Jinawa kala kala daga nan Kwara. A gaskiya wannan taro to fatar da muke yi Allah ya sa wannan taro zai kawo ci gaba da tattalin arziki da kawo ƙarshe irin wannan matsaloli da muke fama da shi a wannan ƙasashe namu na Afrika. Allah ya sa wannan taro da aiki an yi ta yin wannan taro amma ba ga alfanu ba, amma muna fatar yanzu za mu ga alfanun wannan taro ya kawo mana ƙarshen matsalar rayuwar da muke da ciki da irin kashe-kashen da ake yi a ƙasashen Afrika. Mai magana Bello Garba Jinawa Sokoto Najeriya, na gode biyo.
To mu ma mun gode Malam Bello Garba, yanzu kuma za mu sake komawa Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna tare da Baba Mai Angode na cikin garin Gitata a karamar Kubar Karo a nan jihar Nasarawa.
To muna jan ka Babawo.
Alhamdulillah naji kuma wannan taro ina addu'a Allah Ubangiji ya saka sun su baje taron nan, Allah ya kawo musu gudunmuwa ciki, saboda sai abu inda aka ce ana taro irin wannan to akwai ci gaba a ciki. Muna addu'a Allah da Ubangiji ya kawo ba ba hita a ciki. Nagode ba, tashi lafiya.
To mun gode Malam Babawo, yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Yakubu George Kabin 07, ina kiran waya daga nan garin Kamur Ikuli, zangon katar local government Kaduna state Nigeria.
To muna jan kamalan Yakubu.
Yawa, eh to tsakani da Allah majalisar ɗinkin duniya da jin sunan takaci abu mai kaji kuma kaji babban gida, to sai dai an gani ba gudu ba. Bai kamata a ce majalisar ɗinkin duniya ana yaƙi a ƙasashen duniya ba, tsakanin ƙaramin ƙasa da babban ƙasa ce sun kasa dakatar da yaƙi. Da yaƙi ne yaƙi yaƙi ko ta ko'ina, amma ba su iya dakatar da shi ba da rashin tsaro. To ya kamata da yanzu a ce majalisar ɗinkin duniya ta zama irin ta tsawatar ta ce bari domin zama na madoni. A ƙarshe muna muku fatan alkhairi, Allah ya kawo mana zaman lafiya a duniya gaba daya.
To mu ma mun gode Malam Yakubu Dutch 707, kuma da ra'ayinka za mu daga aya a nan, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani maudu'in na daban. To madalla, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Ƙasar Najeriya ta bi sawun shugabannin Afirka da dama da suke yin kira a taron Majalisar Ɗinkin Duniya na cikin 79 a birnin New York da ayyuwa kwamitin sulhun Majalisar Gyaran Fuska. Afirka dai ta daɗe tana kira da a bata wakilci na dindindin a maɗaukakin kwamitin sulhun na duniya, yayin jawabinsa a wani taron na tattaunawa a gefen taron ƙolin. Ministan tsaron Najeriya Muhammad Badaru ya yi kira da a sake wa yiwa kwamitin sulhun gyaran fuska. Hukumomi a ƙasar Sweden sun faɗa yau Talata cewa Iran ta yi wa ƙasar kutse ta hanyar aika saƙonni na waya wadda ta yi a bara kana ta tura dubban saƙonni da tana kira ga 'yan Sweden da su ɗau fansa a kan mutane nan da suka ƙona Alƙur'ani mai girma. A shekarar 2023 ne wasu ɗaiɗaikun mutane a lokuta da dama suka fito ƙarara suka ƙona littafin musulunci mai tsarki a bainar jama'a, lamarin da ya haifar da tada jijiyoyin wuya a ƙasashen musulmi da kuma ya haifar da fargaba a kan fuskantar hare-haren 'yan jihadi. Jami'an kiwon lafiya a Lebanon sun faɗa yau Talata cewa hare-haren da Isra'ila ta kai a cikin kwanaki biyu ya kashe aƙalla mutane 558.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu Mr. Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.